Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Yau 4 ga watan Oktoba na shekarar 2024, shirin yau da gobe yana jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda shirin zai dora ne a inda ya tsaya a makon da ya gabata, wato tattaunawa akan yadda dangantaka kan kasance tsakanin abokan zama. Duk da dai masu magana kan ce zo mu zauna, zo mu saba, muna kuma tafi da tattaunawa da bakon mawakin mu a shirin, sai fagen kwalan da makulashe a bangaren kwalama. Inda a yau za mu kawo muku wani girki da ba a ba yaro mai ƙuya, don haka sai a gyara zama a kasance da shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro, yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in bakku da Ruƙayya Basha domin jin cikakken shirin. Ruƙayya gare ki.
A yau shirin zai dora ne akan tattaunawa da muka yi a makon da ya gabata kan dangantaka tsakanin kishiya da kishiya, ko na ce dangantaka tsakanin abokan zama. Wani irin dangantaka kike da shi da abokiyar zamanki? Kuna da fahimtar juna ko ku sabanin haka ne? Inda yau za mu dora akan inda wato muka dakata a makon da ya gabata. Kana masu sauraro, karku sha'afa cewa bayan nan za mu kawo muku hira da mawaki, sannan za mu leka fagen kwalama majimi bakwar mu yau take tafi mana da shi. Masu sauraron mu, sai ku biyo mu domin jin yadda shirin namu zai kasance. Tare da ni Ruƙayya Basha. Sauraron mu, kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata a cikin zauren namu, bakin namu sun hada ne da malama Aishatu, malama Zainab, malama Zara'u, malama Ummu Sulaim da kuma malama Fatima Alhassan, a inda za mu dora akan inda muka dakata a makon da ya gabata.
Malama Ummu Sulaim, akwai akan cewa ba ma da iya kishiya ko abokiyar zama kadai ake kishi ba, wasu kishin ma na tashi daga kanki sai ya koma kan ƴaƴaki.
Haka
akwai wani bayanin da ɗaya daga cikin malamai kuka ce na cewa idan dai har kika zauna ki kadai, wani lokaci tafiya ya kama ki, zaki iya ba wanda zaki bar ƴaƴan ma, amma in kina da abokiyar zama zaki iya barin ƴaƴanki da abokiyar zamanki, hankalinki zai fi kwanciya. Amma kuma akwai kishiyoyin da zaki ga barin ƴaƴanki ma a wajen tafar gaba ne a gare ki,
sai
ba ta dauke su a matsayin ƴaƴa ba. Su kuma irin waɗannan abokan zaman fa me za a ce da su?
Gaskiya irin waɗannan abokanan zama ba daɗi. A ce kishi har ya tashi daga kan mahaifiya ya koma kan ƴaƴa, kai har kan uwar miji har uban miji, ko kuma ɗan miji. Maimakon in kina son miji ya soki, ba za ki kishi da ɗansa ba. wallahi jan dan zaki an halicci zuciya a bisa san mai kyautata mata duk wani wanda kike kyautata masa to zai soki yau yazo ya ga kin tattaro ƴaƴansa kuna zaune lafiya kalau zama na jin daɗi shi kansa murna zai a cikin zuciyarsa kina zaune da matarsa lafiya kalau shikenan sai dai ya ji da neman abinci a zamanin yanzu malama yanda rayuwa tai tsada a ce ki dawo gidanki kin gaji a office ko a neman kuɗi ko a kasuwanci sai ki dawo gida ki sami gida babu kwanciyar hankali ki gaya mun ina bakin ciki akan bakin ciki to saboda haka ina jan hankalin mata dan Allah su zauna da mata kishiyoyinsu lafiya su zauna da ƴaƴan mijinsu lafiya su zauna da iyayensu lafiya iyayen mazajensu kar su dinga daga musu hankali domin shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ya wajabta kishi akan mata wannan an wajabta shi ne babu yadda za a yi akan mata amma me Allah ya ce jihadi akan maza duk wanda ya haƙuri a cikin wannan kishi din ya bar shi bai yi shi ba to ya kasance yana da ladan shahidi
Malama Aisha idan na dawo kanki muna ta muhawara da tattaunawa kan abin da ya shafi dangantaka tsakanin abokan zama to ke kina ɗaya daga cikin wanda ba ta da abokiyan zama shin koya kike yi da wato zamantakewar rayuwanki in muka duba cewa maza akan cewa ai an halicce su ne ba sa iya zama da mace sama da guda ɗaya me sa ki iya faɗa mana kan yanayin da kike gudanar da rayuwarki ta yau da kullun a matsayin wacce ba ta da abokiyar zama
Na farko dai tunda ana magana akan kishi ko ana magana akan aure na farko dai ni yanda na dauki al'amari na kishi ya ko kuma kishi wani abu ne wanda yake na musamman wanda yake a jikin mata kamar yadda malama ta faɗa Allah subhanahu wataala ya riga ya wajabta wannan kishi a jikin mata wanda yake cewa ba yanda za a ce mace ma bata da kishi idan ma kika samu kanki baki da kishi to gaskiya akwai naƙasu ma a tattare da rayuwarki a matsayinki na mace sai dai kuma kishin wani iri zaki kishi akwai na hankali kuma akwai na hauka akwai wanda ma zaki ma ki samu lada a gare shi da sauransu misali kamar yanzu ni daban da kishiya a ce kwata kwata ban damu ba bana kishin miji na duk abin da yayi zance ai ba komai da sauransu ina jin wai kamar numan rayuwata gaskiya ba numal bane saboda mi wannan yana nuna kamar cewa ba wani so da kauna tsakanina da miji na inda har zanga zai wani abu ban damu ba da sauransu to amma kuma ta wani gefe zan tsaya in duba cewa to kishin nan kuma Allah ya wajabta shi a gare mu kuma za mu yi shi dan daidai gurgudu sannan kuma Allah ya wajabta ma maza su aure mace daga ɗaya har zuwa hudu kamar yadda malamai suka faɗa yanzu nan saboda haka idan har naji ni ina ni kaɗai ban da kishiya da sauransu ina jin kamar rayuwar normal da sauransu to na san wata rana fa za ta zo ba to kamar yadda malama Zara ta faɗa take cewa ki sa ma ranki akan cewa wata rana fa mijin nan naki fa zai ƙaro miki kishiya kada ki dinga tunanin cewa wai kika zaki sana a wurin mijinki idan kika yi wannan tunani baki makanki ma adalci bike karan kanki saboda ko ba komai ke kina da yaya a gaban ki idan ba karo miki ba ta yaya za a diba kuma akai wani gida to saboda haka ni na ganin kamar rashin adalci ne gare mu mata mu yi tunanin cewa mu zana mu kada ba ta da kishi ba da sauransu kamar yadda malama ta faɗa a ƙarshe take cewa ba daɗi kan tabbas ba daɗi amma kuma idan abu ya fi karfin ka me za ka yi Allah subhanahu wataala ya cewa idan muka samu wani matsaloli a rayuwar mu duk wani abu da ya rikice mun a rayuwar duniya mu koma ga Allah da manzon shi za mu samu fita a wannan wurin saboda haka ina ganin cewa masu kokarin cewa ba za su zauna da kishiya ba ko za a yi zaman bala'i tashi hankali da sauransu ba su fahimci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ba su fahimci ma rayuwar mace kwata-kwata ga baki daya tunda an ce auren nan dai sunna ce na ɗaya kenan sannan kuma aka ce namiji ya dama da zai aure ɗaya biyu har zuwa guda hudu sannan kuma aka ce mazan nan su yi adalci kada su mai da wata ta zama kamar bora na malama ta yi magana akan wannan akan cewa wasu matan za ka ga cewa an yi auren an zauna ko da ana zaman lafiya za ka ga wata ta zama ita ce abin fada ko ita ce ake so ko ita ce gaban goshi mijin sauran to su ma maza nan su ji tsoron Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya adalci tsakanin matan shi to zai tashi a ranar tashin kiyama washiquhu ma'il rabin jikin shi a shanye saboda haka su ma mata su kiyaye su ji tsoron Allah kamar yadda mata suka kiyaye da sauransu saboda haka duk abin da dai ya gagare mu mu kokari mu koma ga Allah idan kuma abu ya rikice muna mu tambayi waɗanda suka sani saboda haka magana zuwa gidan bokaye da meye da sauransu a dakatar da miji da aure da sauransu duk ba solution bane solution shine menene kamar yanzu kafin mu zana da ke warta dan ba da wata ƴar karamar kissa akan cewa lokacin da suka dan zama da mijinta da ta ga yana son ya fada cikin hadari na rayuwa sai ta yi kwarta calling attention ne shi kuma kin ga wannan abin da ta taimaki rayuwar ta taimaki kanta ta taimaki shiyar kin ga abin yana yi ne a cikin rashin sani da Allah ya sa yana tare da wata sani mai hankali wata san meye rayuwa da ta fahimci meye zamantakewa sai ta kira shi akan hanya kuma yazo akan hanya aka samu daidaito da sauransu saboda haka yana da kyau mu mazan da matan mu san meye mu auren sanin zamantakewa da zamu yi meye matsayin zamantakewa da zamu yi tsakaninmu da junanmu malama ta yi magana akan cewa a daina cewa kishiya ni ma aure ina tunanin cewa da an mai kishiya ba wai kishiya ta tashi hankali ba kishiya ta taimakon juna da sauransu zaki tafiya ki baya inki akwai abubuwa da yawa da za su yi crossing dinki wanda in kina da kishiya zaki samu solution akan su da sauransu musamman idan kuka fahimci juna da kurinsu to amma matsalar da ake samu wasu ke firgita wasu kamar mu da mamu da kishiya yanzu karki yadda kaza kaza da sauransu kin gani to amma idan ana fada irin wannan maganganu malaman nan suka fada to koda baka san kai kishiya sai ka dinga ce ah ashe abun ma simple ne yanda dai ka dauki rayuwar haka take tafiya saboda haka mu da kokari dai mu gina rayuwarmu tafiyar mu da kuma komai namu akan sunnatu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da magana ta alqur'ani da sauransu sannan kuma mu yi kokari mu sa ikhlasi a cikin al'amuran rayuwarmu idan ka gina ikhlasi a rayuwarka to koda ta zo da niyyar ta cutar da ke to insha Allah rabbi ba za samu cutar da ke ba sai ta kama abin da ta tafiyar ta amma idan kina kokarin cewa ke ba za ki zanna da ita ba ce ba ta zanna da ke ba wannan kaida ne to saboda haka wannan na kokarin cutar da wannan shi ba na kokarin cutar da amma idan kika tsafuke zuciyarki koda ta zo din ko kuma ta zo din ba ma in ma za ta zo ki shirya mata shirya ta hanyar zaki zana ta tsakani da Allah to shi ma miji insha Allah kamar da malama zan ta faɗa zai girmama ki zai daraja ki baki dauki abun na tashi hankali sannan kuma Allah zai kawo miki mafita akan dukkan wani abun rayuwarki saboda baki takura ba Allah kuma zai takura ki ba
to malama Zainab idan na saki dawowa kanki akwai mata da zaki ga tunda ke ce amarya zaki ga zaki je ki tarar da uwar gidan tana da yara wani irin dangantaka na alaka kike da shi tsakanin ki da ƴaƴan shin fadan ya shiga har ya kai ƴaƴan don in ƴaƴan ma suka zo kusa da ni duka take musu ko akwai lokacin da ma dan ya fito school an zo an aje shi ana ruwa ya shigo bata nan a shashin ta sai zo shashi na bashi abinci na dai canza mai kaya haka dai ta zo ta nuna rashin jin dadin ta koda an dada shi makaranta ba kowa guda ɗaya ne dan sai dai ta nuna mishi gidan kawayenta zai je kare ya zo guri na
to wani irin abu ne ta yi wanda har ya kai ga akai sakin ta
ni gaskiya ba zan ce gashi ba fitina dai na yau daban na gobe daban har a shekarar nan dai an yi fitintinu sun kai 30 na tashin hankali wanda malamai ma sun shigo manya sun shigo abin da yake shine an aka sake ta
a ƙarshe aka sake ta to yanzu ta tafi ta bar miki gidanki
ta bar gidan ta bar gidan
yaran ta fa
ta tafi da yaran biyu ne dama tana goyon ɗaya yana shan nono ɗaya kuma yana nursery
to bayan tafiyan ta wani irin fahimtar juna kika samu tsakaninki da mijinki
to akwai fahimta dai daidai inda muke fahimtar juna da haka din aka ci gaba
to ba wani baki tunanin akwai zigi na kawaye ko dangi ko ƴan uwa da yasa har kuka yi ta samu wannan matsala ko kuma shi mijin ne da ya killa ya gaza wajen hada
kankare an tunani na dai ina ga kaman dangin shi ne suke yi mata maganganu a kaina wanda ita kuma take samun maganan take jin ciwon abun irin kaman a ce kishiya ta fi ki kyau a ta fi ki iya girki
a ta fi ki iya
class
ta fi ki wayewa da sauran
abubuwa don duka Abuja ne aka auro ni ita kuma a can kauyen su din suke
haka
to ire-iren haka ma ya contributing matuka a zamantakewan
to malama Ummu Sulaim idan na dawo kanki wani irin kira da wato shawara za a ba wa iyaye masu tasowa da suke aurar da ƴaƴansu kuma suke musu wasu irin guduba wanda bai kamata ba idan kika je gidan ka kira ga wakishi yake ko da kuwa ta girme miki ne in ta daga hannu ki daga in ta aibace ki ki in ta zage ki kirama irin waɗannan dai wato huduba wanda bai kamata ba wanda kuma a ƙarshe sai ki ga yana haifar da wato rashin jituwa da kuma rashin zaman lafiya a cikin gidajen wannan auren wani irin kira zaki yi iyaye ha
gaskiya ina jan hankalin iyaye dama auren malama tun kafin a fara ana kauce hanya akan aure shi yasa ake samun matsala idan aka zo kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa ku aurar masa. To a wannan lokacin idan mutumin ya zo shi mai hankali ɗin, malama da an ga ba yi da mota ko kuma ba yi da kuɗi, daga nan ma sai ki ga anki. To idan kuma aka ga yana da kuɗin kika aurar wa ƴar, sai ki ga tana zuga ƴar da cewa idan kika je dan Allah ki yi ƙoƙari ki fitar da ita a wannan gidan saboda mu ci arziki. Haka zaki ji tana ta faɗa wa ƴar kenan, ke daga ƙarshe ma sai ki ga sun fara gidan boka. To sai ki ji tana faɗan haka, tana zuga ƴar, eh ki fitar da ita su bugun boka, su wannan tsubbace tsubbacen, su wannan su wannan. To saboda haka ina jan hankalin mata duk masu irin wannan da iyayen yara, duk masu irin haka su zuga ƴaƴansu da cewa kar su bar mata su zauna, a'a kar su sassauci wa miji in ya kawo wata. Wallahi suna ɓata lokacinsu ne, iyaye gara su daina haka. Kai ka samu mai addini inda a ce su ɗin iyayen suna da addini, malama ba za su yi haka ba. Saboda haka ta kwantar da hankalinta su zama na yalwa da ita da matar gidansu, ai da kishiya da aka mata, da mijinta su zauna lafiya ƙalau, sai su samu ci gaba, sai Allah ya wadata su da arziki. Domin bala'i ba yi da kyau, fitina ba ta da kyau, duk abin da zaman lafiya bai bayar ba, to rashin ba zai kawo shi ba.
To ma sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake, amma kafin nan bari mu dan numfasa. Masu iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu, sai ku dan nishaɗantu da wannan faife dake bisa kan na'ura. Kake masu sauraro inda muka dawo fagen waƙe-waƙe, kuma a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara a fagen waƙa, inda zai bayyana mana gwargwarmaya nasarori da kuma irin wato ƙalubalen da ya fuskanta da kuma irin daɗi da wannan sana'a ta waƙa ta haifar mashi tun daga lokacin da ya fara har izuwa yau. Amma dai masu iya magana suka ce waƙa a bakin mai ita ya fi daɗi. Ya sunan baƙon namu na yau?
Sunana Ibrahim, wanda aka fi sani da Mazaje.
To me jawo hankalin ka je wato kana so ka shiga wannan harka ta waƙe-waƙe?
Wani lokaci mai tsawo da ina karatu tare da abokan karatu na sukan kawo min littafin Hausa na karanta musu. So idan mun fita break haka, sana dan hada mu dan abin da dan samu dan sai abu haka mun fita break. So sai muke dan sauraron waƙoƙin Aminu Alan waƙa. Kawai wata ran sai nake cewa kai, ni ma fa ina ganin kamar zan iya yin waka. Sai wani aboki na bazan manta ba, sai masa Isa.
Tun daga primary.
Sai yake ce mun ai na yi kankanta da zuwa studio. So akwai wani bawan Allah ana cewa Biganis Muhammad Bana ta ungomi yake. Daidai gwargwado a masana'antar nan an san shi sosai. Don kusan shi ne ma jagaban Umar M. Sharif, mu ma muka zo daga baya. Sai nake cewa zan same shi in masa bayani ina so in fara waka. Ne ma na je gida sai nake ga wa mama na ina so in fara kan waka. A wancan lokacin ke san lokacin ana da dauka abun wani irin abu haka daban. Sai su fara cewa kar in bari yaya na yaji saboda zai mun kunci. A haka dai muna dan tafiya a haka har muka gama primary school. Sai wata rana akwai shi yaron banan, sai muka haɗu shi ana ce masa Abban Bana. Sai ja ni studio, sai naga to ai yadda nake dauka studio ma ba haka yake ba. Normal ma zan iya zuwa ashe kamar ko yadda ko ina zaka je ka zauna ka yi mu'amala da mutane kamar haka ne. Sai muka yi magana da shi, nace ina so in fara waka. In ban manta ba sai na fara rera wani waka na mai suna Yana. A lokacin ba ma kiɗa na gita, daga baya aka zo aka sa mata kiɗa. Wannan shi ne takaitaccen dalilin da ya jawo ni cikin harkar nan.
To a daidai lokacin da ka ga ka yi amanna da shiga harkan waka, ta wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka?
To a daidai lokacin da na yi waccan wakan, na fuskanci suratakai na 'yan unguwa da abokai haka da abokan iyaye. To sai na dakata a wannan lokacin. da na dakata a wannan lokacin sai na dawo sai na rijista da wannan studio da na aiki sai na fara koyon kiɗa sai na dakata da maganan waka. So a wannan lokacin da na fara koyon kiɗa ina na shiga secondary school ina zuwa makaranta na dawo sai na je gurin in na dawo daga gurin na tafi Islamiyyar yamma. So daga wannan lokacin sai kuma gobe zan ƙara kuma studio. So dai haka na fara fahimtar kiɗa da na fahimci kiɗa na fara yi da kaina sannan da na gama secondary school sai kawai na shiga ka'in da na'in harkar har shi ne har muka kawo wannan matakin.
To wani irin waƙoƙi ne mazaje yake yi don akwai masu waƙoƙi ta soyayya akwai masu yin na siyasa na sarauta na aure da sauran ne abubuwa ko na hip hop ma?
To gaskiya magana ni na fi ɓangaren soyayya siyasa aure suna da dai sauransu haka amma na hip hop ne gaskiya ban tsallaka can ba.
So wani waka ka fara rerawa?
To wakan da na fara rerawa shine wani waka yar Ethiopia wanda nake cewa
ciwon ido na babu magani sauti nake ji cikin razani a mafarki na fara san ki gimbiya magani sauti nake ji cikin razani amma farki na ganki ya sarauniya ki sha ado fuskarki da kulliya ki yi daban a matan duniya ki sa kaso a cikin zuciya wanda ki bani rike ni ki ja ni ki sa zo ne sai ki tashi na baki karwara be ya masoyiya ya masoyiya.
Da haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan waka da wato baƙonmu a yau ya rera mana. To mazaje in muka dawo cikin tattaunawar namu lokacin da ka shiga wannan sana'a ta waka ko wasu irin ƙalubale kake fuskanta daga abokan hulɗa da kake waka tare da su?
Gaskiyar magana ina da kyakkyawan mu'amala da abokan harka na. Actually ma dai ni mutum ne wanda abinda aka fi shaida ni da shi shine ina da fushi. So amma da na shigo harkar ne mu'amala da mutane sai nakan sarrafa fushin nawa so da yawa. So kuma duk abin da zaka fuskanta nasara in aka ce kana neman nasara to dole zaka fuskanci kalubale. To irin wannan dai mun fuskance su sun zama mana tsanin da muka taka muka kai matakin da muke yinsu.
To bayan kalubale kowane dan adam a rayuwa yana son duk abubuwan da yake zama yana samun cigaba. A wannan harka ta waka wani irin nasarori ko cigaba ka samu?
Gaskiyar magana na samu nasarorin da ba zan iya misalta su ba sai dai in ce alhamdulillah babban nasarar da zan iya alfahari da ita shine ta masoya. Domin duk abin da za ka yi idan babu masoya ba a nuna maka kauna ana nuna abin da kake yi yana yi. So ni ina ganin kamar ana samun gwiwanka zai riƙa yin sanyi. To babban nasarar da nake alfahari da ita ita ce ta masoya. Domin duk abin da nake samu ko kuma nake kan samu da na samu na mallaka dalilin masoya na same shi.
To wani waka ne yanzu wanda a cikin wakanka shine bakandamiyarka?
Bakandamiyata ita ce wani waka da nayi da ake kira da zafin hannu. To kalaman da ne a cikin waka shine dalilin da yasa waka ta zauna a zuciyata.
To da ni da masu sauraro za mu so ka raira mana wannan waka mu ji ya yake kuma mu ji wasu irin kalamai aka yi amfani da shi wanda kai ka zabe shi ya zama wato bakandamiyarka.
To wakar da ita ce hanshinta da nake cewa
da sannu soyayya ke taɓa ruhi ta samu muhalli a zuciya ina da zaɓi na ba a fi shi zafin hannu ba. Kar da ki bar ni na tabbata ba zan iya ba ki ban amana
To haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu babban bakuwar mu inda ta kware wajen sarrafa nau'ikan girki kala-kala wanda idan kika gwada mai gida a gida sai ya manta cin abinci a waje to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai shi ya fi dadi ya sunan bakuwar namu na yau
sunana Munira Ahmad
to malama Munira me za a girka mana yau ne a cikin zauren namu
wai da wai ina tunanin madalleka Lagos
to
alika
gaskiya kam ya kamata
to akwai wata miya da wato ake ci a Lagos wanda zaki ga miyan ana iya cinta da tuwo ana iya cinta da shinkafa ko taliya sunan miyan wato kuku in ce ana ci kiran miyan eforiro injiyar bawa
to masu sauraron mu da fatan dai za ku biyo mu dan jin yadda wannan miya mai tsinka kunni za a nuna mana yadda za a sarrafa wannan miya to idan mutun yana sanya wato yi wannan miya na eforiro da kika fada me da me uwar gida za ta tanada
to abubuwan dai da za ka tanada ba wasu masu yawa bane ba ana buƙatar uwar gida ta tanaji alayyahu ataru tattasai ganda dan kayan ciki ko nama ya dai danganta da yanayin aljihun mai gida ko ko uwar gida sai kuma ɗan kayan kanshin ka crayfish da sinadarin ɗanɗano sai manja
haka
to zaka fara wannan miyan ne da ka dora tsaftataccen tukunyan ka ka zuba ruwan zafi idan ya tafasa da man ka tanade alayyahunka kayanka alayyahunka ka tanade shi to sai ka zuba shi a roba sai ka zuba ruwan zafin idan ka zuba wannan ruwan zafin ya dan yi mintuna kadan sai ka daure wannan alayyahun naka ka bar shi a wato abin da ake kira da sieve to a shi wannan dabaran sa wannan alayyahun a ruwan zafin shine ita miyar eforiron ana son a ganta da koriyar ta wato kada ganyen ya dahu da yawa to bayan ka tanadi wannan ruwan zafin ka daure ganyen ka a cikin ruwan zafin da gishiri da sauransu sai ka mayar da tukunyan ka wato wanda babu komai a cikin wato kan duk abin da uwar gida take amfani da shi sai a zuba manja a sa albasa ka dan soya ka dan sa ginger garlic dinka a ciki sai ka sa dan jajjagaggen kayan miyan ka shi dama eforiro idan za a yi ba a jajjaga kayan miyan ya jajjagu da yawa kawai dai za a dan jajjaga shi dai saffa-saffa haka to zaka sa dan atarinka da ka tanada da tattasai wasu ma ba su fiye sa tumatir ba sai albasa to idan ya dan soyu ya dan soyu kai ka san yanayin yanda kake so koko ka san yanayin yanda ya kamata a ce miya ya soyu sai ka sa gandanka ka sa kayan cikin ka da nama ko kaza dai abin dai da uwar gida take da karfin sawa a cikin miyan shi ma idan ya hade jikin sa ya dan kyau ka rufe ya dan tsatsafo ruwa ko yayani sai ka zo ka sa ganyen nan naka
ba za a sa mishi ruwa ba kenan
eh to gaskiya ba a fi ainihin miyan eforiro ba a sa mai ruwa to daman shi wannan kayan miyan wannan dan ruwan da zai fito da shi kuma kake manta ai alayyu ita ma tana da dan ruwa a jikin ta to amma wannan ruwan zafin da kika zuba alayyun shi zai dada sa ruwan cikin alayyun bai zai fito har ya sa miyan yayi ruwa ba kin san daman ka riga ka sa shi a ruwan zafi ka tace shi saboda ruwan ya dan tsani to bayan ka sa kayan miyan ka bayan kayan miyan ka ya dan fito da ruwa sai ka dauko alayyun ka ka dan zo ka sa a ciki in ka sa sai ka dan juya sai ka rufe bai fi minti biyar ba dama alayyahu ai ba a so ya dafe saboda sinadarin da ke cikin alayyahu to kana dan bude miyan kanshin ma da zai bige ka daman kin san fa akwai crayfish a ciki ga kuma nama kala-kala
ga su ganda nan duka
ga su ganda to bayan haka ka zo ka juya miyan ka ya dan yi minti biyar bayan ka sa alayyahu shikenan sai ka sauke ka ci shi da tuwo ko da taliya ina so mutane su gwada ci da taliya
Allah ko
to
haka yake wasu sauraro da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokaci da kin ji yadda wato bakuwar mu a yau ta gabatar mana da wannan miya na eforiro wanda wannan miya dai zaki iya yin amfani da shi ki ci abubuwa daban-daban zaki iya cin tuwo da shi zaki iya cin taliya da shi har ma shinkafa da dukkan alama ma zaki iya cin wannan miya da shi to wasu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa
To Rukayya sanye da kokari kamar yadda kika ce laifin dadi karewa dan haka masu sauraro anan muka zo ga karshen shirin namu na yau a madadin Rukayya Bashan da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Ladis Creation da ta hada mana shirin baki dayan sa Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji manku.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.